Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanku da saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ne Sule Mummuni Barma ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe. To amma ku bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kasar Spain ita ce ta fi kowace kasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka dauke Italiya, bayan da jiya Laraba mutum 738 suka mutu a kasar. Yawan waɗanda suka mutu cikin kwana guda ya sa adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa yanzu ya kai 3,434, wanda ya wuce yawan mace-mace 3,285 da aka samu a China. Amma har yanzu kasar tana bayan kasar Italiya, wadda ke gaba a duniya da yawan mutanen da suka mutu 6,820. Ma'aikatar lafiya ta Spain ta faɗi jiya Laraba cewa ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da kashi 20 cikin 100 daga ranar Talata zuwa 47,610. Ma'aikatar ta ce mutane sama da 5,000 sun warke daga cutar a Spain. Barkewar annobar dai ta nakasa tsarin kiwon lafiyar Spain, musamman ma yankin Madrid, babban birnin kasar, inda aka samu kusan rabin waɗanda suka mutu da kuma sulusi ko kashi 1/3 na waɗanda suka kamu da cutar a kasar. Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da ƙudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon, don ƙarfafa tattalin arzikin Amurka wanda ɗawainiyar yaƙi da cutar coronavirus ya galabaitar. A farkon wannan makon dai, kasuwar hannayen jari ta faɗi, biyo bayan asarar da aka yi da ta shafa dukkanin ribar da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagar mulki, yayin da duk wasu harkoki suka tsaya cik a cibiyoyin gwamnati. Da yake kamfanoni da wuraren sana'o'i da wuraren cin abinci da makarantu sun rufe, ma'aikata na fuskantar barazanar rasa ayyukansu ko takaita musu tsawon lokacin aiki da dai sauran matsaloli. A halin da ake ciki kuma, batun yarjejeniyar samar da dala $2 trillion da majalisar dokokin tarayyar Amurka ke cimma domin rage raɗaɗin annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jari na duniya sun ɗan miƙe jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 496, wato ta yi sama da kashi 2/100. A ranar Talata kasuwar ta yi sama da maki 2,100, wanda hakan ke nuna cewa wannan shine kwanaki biyu a jere da Dow ke samun riba a cikin wannan watan. Ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi 1/100, amma Nasdaq ta ɗan faɗi kaɗan. Haka kuma labarin wannan tallafi ya taimakawa kasuwannin hannun jari a Turai, inda manyan kasuwannin hannayen jari a London da Paris suka yi sama da kashi 4/100, yayin da ta Frankfurt ta rufe da ƙarin kashi 2/100. Kasuwan Nikkei ta Japan ta yi sama da kashi 8/100. Yan sandan kwantar da tarzoma a birnin Kisumu na ƙasar Kenya sun harba barkonon tsohuwa a cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba, a ƙoƙarin ta rotsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Masu saye da sayarwa a kasuwar cikin fushi sun faɗa manema labarai cewa suna sani da barazanar coronavirus, amma sun ce yawancin 'yan ƙasar Kenya matalauta ne, suna buƙatar su yi aiki domin samun abinci. Suka ce idan har gwamnati tana son su zauna a gida, to dole ta ba su kuɗaɗen da za su iya yin hakan. Ya zuwa jiya Laraba, ƙasar Kenya tana da mutane 25 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta ce tana cikin ƙoshin lafiya inda take a keɓe a gidanta tun bayan da ta haɗu da wani likita wanda ya kamu da cutar COVID-19, a cewar mai magana da yawunta jiya Laraba. Stephen Sebat, mai magana da yawun shugabar, ya faɗa wa manema labarai cewa Michael tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga gida, tana kuma magana da dukkan ministocinta domin ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan kasar. Ita dai Michael ta killace kanta da kanta ne a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta samu labarin cewa likitan da ya mata allurar rigakafi an tabbatar da cewa ya kamu da cutar COVID-19. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ɗage zaben da aka shirya yi ranar 22 ga watan Afrilu kan wasu sauye-sauyen kundin tsarin mulki, wanda hakan zai ba shi damar zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2036 saboda damuwa kan annobar coronavirus.
Rahotanni za kuma mu fara ne da rahoton musamman da wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta hada mana akan matsalar bara da ke kara kamari a biranen jamhuriyar Niger.
Al'amarin barace-barace na daga abin da ke ciwa hukumomi da ma al'umma tuwo a ƙwarya, musamman ta la'akari da yawancinsu mata ne da yara ƙanana, kamar waɗannan da na yi kicibisu da su inda yawancinsu ke fakewa da talauci.
Suna na su zuwa, miye kike yi a nan?
Bara.
Bara.
Me yasa kike bara?
Na in za mu zan mutu da yara.
Yara na takwas.
Yo ina mai gidan?
Bayyana.
Yo kuma biki nemi ko wani aiki kike bara?
Aiki mu za mu ba.
Wallahi ni ma kaina ban na so kun ya nake ji.
Dole sai ta sa nake
kira na gwamnati.
Ya ba mu taimako.
Na kudi da na abinci.
Inda.
To inda kina da aure ko baki da aure?
Ina da aure.
Ina mijin na
ke. Ya sai ta burada.
To kuma ke mi kike anan?
Bara.
Dan mijin ya sai ta burada biki zama kika zo kike bara.
Yo babu abincin da zan ci ne.
Ya baral ana samu ko ba a samu?
Ana yau dai ana samu bakin gulgulu.
Kamar nawa kike samu a wuni?
Ina samu 20
a yake baki abinci.
Ana wurin bara.
Shekara ki nawa?
Baki na 16.
To kuma yanzu shekarun ki 16 kike bara, biki jin kumiyar bara bara kwa.
Ina jin kumiyar 7.
To me yasa to kike?
Rishin abinci.
Nana. To malama nana me kike ana?
A ni kike ana bara miki.
To me yasa kike yin bara nana?
A addu'a ne.
Me yasa kaka dole kamar
ka? A dole ba na abin da zan miki.
Ana nan ga Allah.
Wata sahiya a samu 30 40 haka ne bara.
Ina mijin ki.
Ale.
Iya gida
kika baro mijin a gida kika zo kike bara anan.
A aiwa tunda ni bani da kwara shi bai da kwara hadin da zai dauka bani. In ya kiya bai huto bani ba yau da yan tawa ta ran gaji shi ba.
Idiyan ki nan.
Iya na biyu.
Da su kika zo.
Da su na nazo. Bai kuma hadar na tura shi a tai Najeriya.
Biki ganin kamar mutane na ganin bara kaskanci ne.
Mun san ba dadi bane. Ba zai kwada ga magana. Ana ga magana uda
kan kuke shi.
Ina nake jin dadi. Yanzu nan ma hayar da wani yace ba gayar ba shi din. Haka nan ku ta ku sadi a makaranta ku tana kuna bin ma mutane titi ka ana ba su biye biye. Zulai.
To zulai ne ka kina.
Masala sai ta kawo mu tarshen abinci
kuma kiki ni kike yi to anan.
A nan wurin bara ce kawai nike luwa.
Na ganki ku barkalla ga ki da yarin taki.
Eh da yarin tata.
Ina miji.
Miji na. Kawai mazan mu bas.
Eh shi miji na ki ya baro ki kika zo nan.
Eh.
Da yaran ki.
Eh ni yanzu yaro abinda nake tare da shi yaro kudi nake tare.
To ya ya bara kuma.
Wani bi 30 wani bi 20 da wani bi 40 yanzu 40 yan uwa ai dai kin san dai ana zamne dai matsala a zage mu a kiran mu jaraba saboda iya wani bai ba mu ba ma kiran mu jaraba yake. Ni yanzu gwamnati abinda muke so ta mu ta ba mu ci da sha kuma ta nema mu zaren mu sana'a.
Almajirai da suka zo da makaranta na bara dan samun abincin da za su ci kasancewar ba sa tare da iyayensu.
Barawa almajiri daga dalgala.
Yanzu daga ina ne kake?
Daga bara.
Ya an samu ko ba samu?
An samu.
Eh kuma na kwana naka babu komi kace an samu. Ko ka cinye?
Ya cinye.
Menene ka samu?
Abinci
kashi ka cinye in ka je mallam ba zai maka fada ba.
Mun samu kai.
Yanzu in ka huto bara abincin mallam kake kai ma?
Eh.
Ya ne ake in ka kai ma mallam?
Ya ce rage mu.
Ya ce rage maka?
Eh.
To rage baka kai ba kuma ka sha duka. Ana bara kashi?
Eh.
Me yasa
kai da ba kai ba? Kaga yanzu ba mu samu dole yadda za a yi mu kai.
Gidan mallam in ba a baku abinci?
Eh ba ban abinci.
Kana da matsaloli ko baka da matsaloli?
Ina da matsaloli.
Kamar nami da nami.
Da na takalma.
To.
Da na kaya. Dan farkin kwanci.
Rabe almajiri. Gaskiya dai mun samu wa.
To kuma yanzu ya ne za a yi baka samu ban kaje kai da mallam yaya take?
In na je ci zan yi mun samu wa.
Me zai kasance kuma?
A mu gaskiya ma mun samu to wani sai mun kaje ba buwan mu. Muna da gidan aiki amma da rana ba mu zuwa mu amsa.
A kana aiki kenan.
Eh daukar ruwa.
Matar da kake ma daukar ruwa ita ke baka abinci?
Ita take ba abinci.
akasari na kasassu sune aka fi sani da bara sai dai cewar Bashir Ahmadu Gurgu su ma kyamarta suke yi abin da ya kai su ga rungumar sana'o'i dan kare mutuncin su
to anzu dai inda kika tarro ni nan aikin luleti ne niki
glass na ido
eh glass ba na gani da na ado
yi ne kuke yi ko ko gyara ne kuke ko saida ne kuke
duka ana yi ana gyara ana yin sabo kuma ana saidawa
to kasancewa ka gashi kana da wannan nakasa ta gurgu kamar yaya kake ganin akwai wasu kamar wanda su da ƙarhin su rasu basu da wata nakasa basu da komai amma sun maida bara kamar sana'a
to bisa kan wannan gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a yau zuciya kan a mace take wulakancin duniya ya kare ma kinan yau me mutane ya kamata su yi su ba zuciya su hakuri su daure su nemi sana'ai da ƙarhin ka da komai Allah ya baka jari me jari na Allah ya baka kawa ya baka ido ya baka hannu jari ai ya kare ga dan adam ana barace barace a banza a wuri a yau ba me lahiyar wannan bare muke gani suna bara irin mutanen mu ma mu gani suna bara tamar muna jin takaicin wannan abu ina ci ina sha ina sutura diya na hudu da matata guda da tsohuwata duka da wannan abun cikin ikon Allah sai da wannan sana'a
Malam Ayuba Randa bakwai wani malami ne mai almajirai kusan 800 amma ya ce suna da tsari
kuka ce ka iya ci da su gaba dai gaskiya abu ne mai wahala amma muna iyaka kokarin tunda wata ran dan buhun na shinkafa muna da kai kamar biyu yanzu kina ga bicin aje kuma wannan ba wani bane ke taimaka kawai mutanen abokan arziki wanda Allah ya sa sun ga suna iya dan taimaka suna dan taimaka ana dan rage musu wahalar neman abinci tunda akwai da yawa waɗanda ba su zuwa bara a cikin almajiran nan
to kamar wani lokaci akwai almajirai wanda in sun je sun yi bara sun zo sai sun kawo sun aje a gaban malam malam ya gani tukun su ci ko kuma wannan tsarin babu shi a wajen
tsari ne wanda dama an tarro ana yin shi wani bi shi tsarin wannan da a san mutum neman abincin yadda shi ko ko wasu abubuwan su yi
hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara kanana na irin nata kokari na yakar wannan barace barace inji Mustafa Musa Bara na hukumar ta kyautata rayuwar mata da yara kanana ta jihar Jamagara
matsala ce babba wanda ya damu a cikin irin wannan garuruwa manya manya ba mu san barace barace da ta huwa haka kun san akwai doka da ta hana tahiya yawan taburadi mai kawo illa tsakar wajen mata da yara to lalle abu ne wanda mun shahuta tare da abokan aiki mun je mun tattauna da su mun ce musu wannan abun bai dace ba kuma mun ce musu in ba su bari ba a wani lokaci za a zuwa da ma'aikanta a kwashe su ina lalle a bangaren shari'a ana shaida musu akwai dokoki wanda in an kama mutum an san bangaren da ya kamata doka ta biye shi misali mu nan akwai wani tsari da muka yi wata shekara wanda a tattauna da su da malaman da al'umma mu gani wani lokaci ya kamata a ce yara su an bar su mutu sun yi barace barace in almajirai in wani lokacin su hoto ba lokacin da ya dace ba to wannan doka za ta kama su ta biye su
addinin musulunci ma bai yarda da bara ba cewar Sheikh Malam Maniru Malam Yusuf
ganin bara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa almu'min an yuzilla nafsahu bai kamata mu'mini ya kaskantar da kanshi ba bara kuma abu ce ta kaskanci sai larura ko halin larura wanda mutun yunwa za ta same shi ya nemi abinci ko ko bashi ya maimaye shi wanda zai nema ko talauci manzo Allah ya ce har a samu mutun uku daga mutanen shi wanda za su ce wallahi wa na talauci ya same shi to wannan annabi ya ce ya halitta yayi bara har ya samu abin da zai biya wannan bashi amma irin wannan bara ta zamani wannan kuma yana daga cikin jahilci kuma hallo da sakaci na maga bata wanda su ya kamata su nema musu aiki ko kuma su san dai irin halin da za su sa su yadda za a hana musu wannan barace barace
tamara bari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
amma mai akwai da babu daga danganta ka ku daidai Allah yake fadan haka ba ni nake fadawa da ni nake fadan haka da sai ku kariyata ni
Madalla kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu dake can birnin Washington DC Hukumomin jamhuriyar Niger da Najeriya na ci gaba da ƙara tsaurar matakai da nufin murƙushe matsalar tsaron da ta addabi al'ummomin iyakokin ƙasashen biyu, inda barayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka hana jama'a sakewa, wanda yake alamu na nunin an fara gano bakin zaren wannan matsala, inji gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru a wata tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Bakin iyaka Niger da Najeriya lalle mun huskanci matsaloli masu dimbin yawa na tsaro, satar dabbobi. Muka dauki matakai tsakanin mu da makwabta na Najeriya, muka dauki matakai da zaman to in kasuwaci dabbobin nan ka kai babu kasuwar da zaka kai suka saida su, to sai mutane suka sake kuma wasu dubaroli maimakon dabbobi suna satan mutane, wanda zai sace saniya 100 ya tai ya kore su kamin ya kai kasuwar da zai saida su, wata kila an cin mai an kama su, kudin da zai samu ko ya tsira da su ba za su yi yawan kudin da zai samu ba, in ya sabce yaro ko mace bisa moto bisa babur ya yi gudu ya ɓoye ta cikin daji, ko ya ɓoye yaro cikin daji ya zo ya tambayi miliyoyi na naira ko na sifa. Da suka gane wannan suka komo ga satan mutane, to suna kai hare-hare cikin ƙauyuka abubuwa dai da dama na asha. Mun ɗauki matakai tsakanin mu Niger da Najeriya, kuna tuna da ni a matsayina na gwamnan Maradi na gayyaci gwamnoni uku na Katsina, Zamfara da Sokoto, mun yi aiki da su da ma'aikata jami'an tsaro, mun yi tsari na matakai waɗanda muke nan muna amfani da su, kuma alhamdulillahi muna gani sauƙi yana zuwa. To abin da yake faruwa akan iyakar Niger da Najeriya lalle ya somo ne daga ƙasar Maradi, daga ƙasar Madarunwa, iyaka da Katsina, iyaka da Zamfara, haye samku iyaka da Sokoto. To abin nan shine yake ta gulgusowa, mun gani yanzu hali ya shigo kaman ƙasar Mada, kaman ƙasar Kwanha zuwa gaba abin da ya wuce. To kuma gwamnati nan tana ta ɗaukan matakai saboda a ciyo kan wannan abun. Abinda a sauƙin wannan matsaloli na kan iyakar Niger da Najeriya ba ɗaya bane da abin da yake faruwa yammacin Niger ƙasar Tilibiri da Mali, ko abin da yake faruwa ƙasar Difa da ƙasar Borno, ko in ce da ƙasar Najeriya, saboda can ta'addanci ne, waɗannan mutane 'yan ta'adda ne, mu kiraye su da sunansu. To can Tilibiri da Difa ta'addanci ne, matsala ce ta shahitattuwa da ta shahitattalan arziki, ba ɗai bane da abin da yake faruwa sauran wurare.
Amma ku bari ina faɗa maku komai gama, Najeriya da Niger daidai duka.
Haɗakar ƙungiyoyin makiyaya a Najeriya waɗanda suka haɗa da Miyetti Allah da Tabital Fulaku da sauran ƙungiyoyin cigaban al'umma sun dukufa wajen wayar da kan makiyaya na riga da waɗanda ma ke zuwa cin kasuwa a game da matakan rigakafin cutar coronavirus, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa.
Ƙungiyoyin sun ma buƙaci makiyaya ne da kauce wuraren cunkoson jama'a ko kuma kasuwanni da ma yawaita tafiye-tafiyen da makiyaya ke yi a tsakanin garuruwa. Muhammad Jacob Buba da ke zama jami'in yaɗa labaru na ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Adamawa ya kai ƙarin haske game da matakan da suka ɗauka tare da gargaɗin Fulani makiyaya da cewa
wannan ciwo babban bala'i ne ga ƙasa. Sabili da haka ne kiran da zan yi zuwa ga membobinmu, musamman masu shigan kasuwanni ta harkan saye da sayarwa ta shanu, waɗanda suke zuwa daga kudu su zo arewa su sayi shanu, don irin wannan harkan to kowa ya nisanta kansa game da wannan hulɗan, kuma duk abin da za a nisanta kai game da kusantan mutum ko shiga a inda cinkoson jama'a yake. Kuma kamar yadda aka ce a riƙa tsaftace hanaye, a wanke hannu, kuma a samu abin da za a rufe kaman ko kura da makamantansu. To a rinƙa dai abubuwan da aka ce game da zai kare mutum ga wannan cuta, to a kiyaye ina kira ga mutanen mu musamman Fulani kuma a daina tafiye tafe a tashi a dauki shanu a shiga wannan kasa zuwa kasa dinnan to don Allah kowa ya tsare kansa ya tsare dukiyansa inda yake yanzu ba harkan tafiya kaga kamar yanzu mutanen mu za su soma aura domin za su kusanto a inda damuna yake ana ta tafiye tafe wasu kuma za su shigo ta tabarauniyar hanya to sabili da haka duk wannan akula kuma a daina domin kowa ya tsare kansa don wannan mugun ciwo ne da bala'in da Allah ya kawo mana
shi ma da yake karin haske Alhaji Mafindi Umar Danburam tsohon shugaban kungiyar miyetta Allah a jihar Arewa maso gabas yace dole fa kowa ya kula a wannan yaki da ake da yaduwar kwayar cutar ta coronavirus
muna kira ga ƴan uwan mu makiyaya da su mai da hankali da wannan bala'i na cuta da ya taho na coronavirus ko cuta ne wanda yake ana daukar shi da gaggawa don cinkoson jama'a da kuma hada jihannu ko kuma kusantan wanda ke tare da shutan don haka muke kira ga ɗan uwan mu makiyaya masu zuwa kasuwanni su bi doka da gwamnati ta kafa na hana cinkoso su bi doka da gwamnati ta kafa na hana taron al'umma ko wurin masallatan juma'a ko masallatan jam'i ko kuma kasuwa
yanzu haka ita ma kungiyar kristocin Najeriya ta kan ta bi sahojin yin gargadi na kula inda kungiyar a jihar Adamawa ta dakatar da ayyukan ibada Masra Brand Bishop Dami Mamza da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilan daukan wannan mataki a yanzu
kamun mun haɗu mu dauki wasu matakai da zai iya taimake jama'ar Krista kada su kamu da wannan annoba na coronavirus da farko dai muna gargaɗe duka jama'an Krista na jihar Adamawa su tabbata cewa su bi umarni da kuma dokoki da gwamnati ta riga ta kafa batun wannan cutar din mu gargaɗe dukkan makarantu mu na Krista annan Adamawa kamar da gwamnati suka ce a rufe kafranan juma muka ce a tabbata a bi wannan doka na biyu muka ce cewa to wuraren ibada da kuma inda ana sujada kamar yadda shi gwamnati ya riga ya fada kada ya da cewa mutane su fi 50 idan dole ne ma a taro amma mu ma mun riga mu gargaɗe mutane cewa ma kada ma a je wuraren ibada kada a je majumiyu a je sujada a ranar Lahadi kowa ya zauna gida kowa zai yi nashi ibada a gida yanda wannan abun zamu mu maganta shi ta ikon Allah muna kira ga duka Krista gabaki daya abubuwan da aka faɗa musu su bi ayi kokore abi musamman bisa ga ko magana aure yanzu muka ce aure duka aure a dakatar da aure a yanzu sai dai watakila idan wannan abun yayi soki idan akwai ko janizer idan za a je janizer ya kasance cewa sai dai membobi na iyali din kawai ne za su kasance aure janizer watakila da wanda zai shugabaci wannan janizer din nan
kuma da menene fatan talaka shine Allah ka kashin wannan annoba Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
Assalamu alaikum
sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta san kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan jikon ya sauka kasar Kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya tantauna da Alhaji Yahaya wani tsohon manomi, tsohon makiyayi kuma tsohon tela da ke kasuwanci a halin yanzu. Wannan na nunin Alhaji Yahaya bai taba daukar tawayar da Allah ya jarabce shi da ita a matsayin wani kuma baya ba sabanin yadda abin yake a wurin wasu masu bukata ta musamman
a dawayo na na tashi na gane da ainihin kafana wato sanadiyan wani ciwo wanda ake cema bakon dauro wanda kusan kowa ya san shi wanda duk yawanci yara in suka tashi kam suna yin sa kam to kuma ciwo ne wanda baya son allura. To ana nan aka je asibiti ana ta kashe kuɗi da abu ya gagara. Kakata wadda take a gurina a wannan lokacin babban doctor yazo yace ai wannan kada ai mashi allura, in an yi mashi allura mutuwa zai saboda wannan ciwon ba na allura bane. To lokacin da ta fita ainihin akwai kanwar baba ta wadda take a wajena wanda a tarihin da ake bani kenan saboda lokacin bani da wayo. Kawai wani doctor yazo yi man allura da wani likita yazo yi man allura kuma aka zo aka ce ma kakata cewa ai an yi mani allura sai kai ta kuka suka ce to shikenan wannan ya mutu saboda an ce wannan ciwo ba son allura. Aka ce idan ka zo ka duba ni ka fita ba za ka ce za ka dauka same ni da rai ba. To kuma alhamdulillah da yake dai ciwo ba mutuwa ba sai kuma na Allah ya bani lafiya kuma na tashi da haka. To sanadiyan allura ne ni ba wai
kaza mu wannan ka tunje ka wannan gurgurta
yawa allura ne ba wani wannan bane.
To alajaya yanzu gashi naga kai ka baka bara kana da sana'ar kanka wanda kuma kake da kanka har ma da wadansu musamman yana ganka a cikin wannan shago kana sai da shaduna da sauransu. To shin ya aka yi ka tsinci kanka a cikin wannan sana'a baka koma ka shiga irin yanda sauran gurago ko makafi suke burace burace ba?
To ai gaskiya ka san wato Muhammad Awal wato Hausa suka ce wai na kasa ba kasawa ba. In Allah ya baka wadatan zuciya to wallahi ko ya kake insha Allah ba za ka wulakanta ba, ba za ka dabkanta ba saboda shi bara wulakanci ne kuma kaskanci ne saboda naga waɗanda suke yi din gaskiya ina tausaya musu kuma fata nake ya kasance cewar na zama wani abu da zan fidda wani gidauniya ko wata kungiya wanda zan yi kokari cewar inga na hada gwiwa da wa'ansu cewar mu ga mun magance matsalolin bara yankin kasashen mu. Alhamdulillah ina tashi a cikin gata gaskiya iyayena suna so na sosai kuma lokacin da na tayi mahaifiyata tana da rai gaskiya ba wanda take so kama na duk a jiyanta saboda bana iya manta sanadiyan wasu shanuna ko wasu dabbobi na duka sanadiyan ta ne ya kasance cewar kuma duk ni duk abun nan na taba da ikon Allah kuma Allah yana sa mai albarka saboda na yi harkan kiwon shanu ina da dabbobi kai hatta na kaji idan mutun ya ga kazarsa ma ba ta haihuwa ƴaƴa da yawa ko kuma in ta haihu in ta kinkishe ba ta haihuwa sai a bani ita da sunan kiwo kuma da ikon Allah kuma ya kaga sun yi albarka. Daga baya na zo na koyi dinki ibani da mai gida bayan da wanda ya koya man dinki babu shi saboda ina da abokai na tayloli da yawa ina je na zauna in na ga mutum yanda yake ina ga yanda yake to shikenan kuma na riga na dauka. To haka in koya in gani a wajen wannan in gani a wajen wannan gani a wajen wannan a haka na koyi dinki na samu customomi ina dinki kayana na jikina yake dinkawa na jama'a har na fahimci yadi na san yadi na san shadda. To kuma daga nan kuma Allah hada ni da wani mai gida shi ma na soma harkan kasuwa to alhamdulillah Allah hada ni da customomi kuma daban-daban.
To yanzu ya wannan kasuwanci din kana samun fita kuwa?
To kasuwanci alhamdulillah shi in aka ce maka harkan kasuwa ne akwai samu akwai rashi alhamdulillah ina ganin ci gaban kasuwa na saboda shi kasuwa kaya ne da kuma customer hanyar samun kaya. In kana da hanyar da zaka samu kaya ko baka da kuɗi kana da hanyar da zaka sayar da kaya to ka gama kasuwa. Alhamdulillah ni ina da customer saboda ko lokacin da nake a kusuri gaskiya wa'ansu ma sun dogara da ni saboda me ga sunan suna da kaya sosai. To amma na duk wanda ya kawo sabon kaya ma sai ya gaya mani saboda ni ina da manyan customer manyan mutane da suka zo daga nesa dai kasuwa kan akwai albarka. Duk da wannan lokacin namu na yanzu matsalolin su Boko Haram din harkoki duka sun tsaya muna yi din kuma alhamdulillah muna samu balai.
To masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za ku je ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakonmu Alhaji Yahaya da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da duka abokan aiki na sashen Hausa. Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Tara.
haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma nake muku ban kwana daga ofishin mu na birnin Yamai. A huta lafiya.